Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asubar, fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 25 ga watan Agusta na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban Ukraine ya ce sojojin Russia sun kai hari da roka kan tashar jiragen kasa da ke tsakiyar Ukraine a ranar bikin yancin samun kai na kasar, inda mutane 22 suka mutu. Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa ta kammala nazari kan kudirin tarayyar Turai na farfaɗo da yarjejeniyar kasa da kasa don dakile shirin nukiliyar kasar Iran a madadin sassauta takunkumin kare tattalin arziki. Ma'aikatan kasar Afirka ta Kudu na gudanar da zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa a faɗin kasar.
To, kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa rundunar sojin ruwan kasar Gini ta cafke wani jirgi da ya kokarin satar gurɓataccen man Najeriya.
Wannan jirgin ana ce da shi moto tanka Heroic Idun. Tsawon jirgin nan ya kai mita 336.
Haka kuma za ku ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta shirya tsaf don kafa wata sabuwar hukuma da za ta ke kula tare da hukunta laifukan zaɓe. Ko menene dalilin kafata?
Ana zube ne kara zube, yawanci sai kiga an yi laifi sai a take a wuce, ba za a hukunta ba, saboda haka gaba kuma sai a ƙara yin wani laifin da ya fi wannan ma.
Alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Ukraine ya ce sojojin Russia sun kai hari da roka kan tashar jiragen kasa da ke tsakiyar Ukraine a ranar bikin yancin samun kai na kasar, inda mutane 22 suka mutu. Mummunan harin da ya kashe mutane ya zo ne bayan gargaɗi daga shugaba Vladimir Zelensky ya yi a cikin 'yan kwanakin nan cewa Russia na iya ƙoƙarin yin wani abu mai munin gaske, wani abu musamman na mugunta a wannan makon. Ranar Laraba ita ce ranar hutu a Ukraine don tunawa da ayyana samun 'yancin kai daga tarayyar Soviet a shekara ta 1991. A halin da ake ciki kuma, jiya Laraba shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya kira yakin da Russia ke yi na tsawon watanni 6 da kasarsa a matsayin rashin hankali, ya kuma bayyana cewa duniya na da alhakin tsaron Ukraine. A yau kasarmu ta yi bikin ranar samun 'yancin kai, kuma a yanzu kowane ɗayanku zai iya ganin yadda duniya take kare ɗuwaicinmu, Zelensky ya shaida a taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya game da bikin cika shekaru 31 da samun 'yancin kai na Ukraine daga tsohuwar tarayyar Soviet. Zelensky ya faɗa jawabinsa ta kafar bidiyo cewa akan yakin Ukraine ne aka yanke shawarar makomar duniya nan gaba, ko za mu samu makoma nan gaba kwata-kwata. An kuma yanke shawarar wannan a tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhye da a tashar jiragen ruwa da Donbas da Crimea. Yancinmu shi ne tsaronku. Russia ta kaddamar da farmaki ne daidai watanni 6 da suka gabata, inda ta kai har-har da bama-bamai a biranen Ukraine kisa da kuma raunata dubban fararen hula da kuma barazana ga tsaron nukiliya. Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa ta kammala nazari kan kudirin tarayyar Turai na farfaɗo da yarjejeniyar kasa da kasa don dakile shirin nukiliyar kasar Iran a madadin sassauta takunkumin kare tattalin arziki. A tarbar diplomasiya mai cike da rudani na yiwuwar sabunta yarjejeniyar ta 2015, Amurka ta aike da ra'ayoyinta ga ƙungiyar EU, wanda daga bisani ta mika zuwa ga gwamnatin Iran, yayin da Iran ta ce suna kan nazari. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Iran, Nasir Kanani, ya ce a wannan yammaci Iran ta samu martanin Amurka ta hannun ƙungiyar tarayyar Turai, an kuma fara nazarin martanin Amurka dalla-dalla a Tehran. Iran za ta bayyana ra'ayinta ga EU a matsayinta na mai kula da shawarorin nukiliya bayan kammala nazarin Tehran. Amurka ta shiga tattaunawar a kaikaice a shekarar 2018. Shugaban ƙasar na lokacin Donald Trump ya fice daga yarjejeniyar kasa da kasa da magabacinsa Barack Obama ya amince da ita. Amurka tana nazarin daftarin da EU ta samar daga tattaunawar watanni.
Madalla in an jima kaɗan Hafiz zai sake da labarai. Kafin nan rundunar sojojin ruwan Equatorial Guinea ta cafke wani jirgin ruwa da ya kokarin satar gurbataccen mai a Najeriya da mayakan ruwa suka fafare shi kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Hassan mai na kaina ya hado mana.
Babban hafsoshin rundunar mayakan ruwan Najeriya yayi bayani akan wani jibgegen jirgin ruwan nan da aka kama wanda ya so ya saci mai daga ruwan Najeriya.
Wannan jirgin ana ce da shi moto tanka Heroic Eden. Tsawon jirgin nan ya kai mita 336, wato kaman filin kwallo 3.1 kenan, sannan kuma fadin sa ya kai mita 60.
Ba kamar yadda kafafen watsa labarai suka ruwaito ba, babban hafsan mayakan ruwan ya ce ba fa wai wannan jirgin ya saci man bane.
Ruwan mai ne da ya so ya sata, ba wai ya sata bane already, saboda jiragen yakin suna sentry a wannan yankin ruwan Boni na south-south, shine suka hangi jirgin. Yadda jirgin ya tsere ya tafi joint development zone na tsakaninmu da Prince Saturni da Equatorial Guinea, sai muka buga waya muka gaya wa akwai office din da wani naval officer ne namu, Rear Admiral Albara, shi ke shugabancin nan, kuma ko funding din wannan haɗin kan ma Najeriya ce tafi ba da gudunmuwa a kai. So saboda haka akwai wani abin da ake kira right of port pursuit, wato izinin in kama a ce jirgi ya yi laifi a nan ya tsere wata ƙasa ta makwabtarmu, muna da izinin mu bi shi mu kama shi, ko kuma in ba mu bi shi mun iya kama shi ba, sai mu musu waya ta kafofin wanzar da bayani kan cewar su taimake mu su kama shi. To a dalilin hakan ne Equatorial Guinea ta kama mana wannan jirgin. Maganan da muke yanzu ana nan ana binciken jirgin, saboda su ma wannan jirgin ya keta ƙa'idodin ƙasarsu kafin kuma a mana handing over mu ci gaba da bincike. Kuma ba shi ne kaɗai ba, akwai wannan na liquefied natural gas ɗin nan da yake Boni. Mun hana jirage wajen guda uku su yi wannan satan, wanda wato suna sun shigo ruwanmu kuma ba su da kamar ba su rajista ta NNPC.
Vice Admiral Awal Gambo ya ce yanzu dai fashin teku da satar mutane a cikin ruwan Najeriya ya zama tarihi.
Babu ma kwata-kwata. Shine ai ita International Maritime Bureau ta cire kasar Najeriya ranar 3 ga watan March na wannan shekara daga cikin kasashen da Faransa ta addabe su.
Ban Hafsan hafsoshin mayakan ruwan Najeriya kenan, Vice Admiral Awal Zubairu Gambo. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Maina kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Ma'aikatan ƙasar Afirka ta Kudu na gudanar da zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa a faɗin ƙasar. Zanga-zangar da ke gudana a daidai lokacin da Afirka ta Kudu ta samu hawan farashin kayayyaki mafi girma tun shekarar 2009. Dubban ma'aikata ne suka fito kan titina a dukkan larduna tara domin neman tallafi da ake bukata na ƙarin kuɗin shiga, mafi ƙarancin albashi da ƙayyade farashin man fetur da kuɗin ruwa. Sannan suna so a magance matsalolin da suke fama da su a kamfanin samar da wutar lantarki na ƙasar Eskom, ta yadda 'yan kasuwa za su daina rasa aiki saboda ɗaukewar wutar lantarki. Azar Jamini, babban masanin tattalin arziki a kamfanin Econometrics, ya ce ana sa ran hauhawar farashin kayayyaki a watan Yuli na kashi 7.8 cikin ɗari. Jamini ya ƙara da cewa manyan abubuwa da suka haddasa su ne ƙarin farashin man fetur a farkon watan Yuli da kuma ci gaba da hawan farashin kayan abinci sakamakon mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da dakatar da fitar da abinci daga na baya har zuwa kwanan nan, wanda ya ƙara tsadar kayayyaki a duniya. Dakarun Tigray sun ce kawancen tarayya Habasha sun kaddamar da farmaki kan matsugunansu na kudancin ƙasar, wanda ya saba wa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka kwashe tsawon watanni 6 ana yi. Amma gwamnatin Habasha ta zargi 'yan tawayen Tigray da haddasa ɓarkewar tashin hankalin. Jami'an sun shaidawa biyo yara na 3 cewa a shirye suke don gudanar da tattaunawar zaman lafiya da kungiyar tarayyar Afirka za ta shiga tsakani. Kungiyar ‘yan tawayen Tigray da aka fi sani da TPLF ta faɗa jiya Laraba cewa na karuwar rundunar tsaron ƙasar da na yankin Amhara sun kai farmaki kan wuraren da take kusa da Kobo a yankin Amhara na ƙasar Habasha. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya tabbatar da labarin daga baya. Sanarwar da rundunar TPLF ta fitar ta ce rundunar sojin Tigray a shirye suke su dakile wannan farmaki da kuma komawa fagen daga don ‘yantar da yankin Tigray da suka mamaye da kuma mayar da mutanensu da suka rasa matsugunansu zuwa gidajensu. Sanarwar da alama dai na nuni da cewa kungiyar ta TPLF na iya mayar da martani da ƙarfi. Tuni dai gwamnatin Habasha ta yi zargin cewa kungiyar TPLF ce ta kaddamar da harhare. Sanarwar da gwamnatin tarayyar ƙasar ta fitar ta buƙaci ƙasashen duniya su taimaka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, har yanzu dai muna Najeriya, inda gabanin zaben shekara mai zuwa na 2023. Majalisar ƙasa ta ce ta shirya tsaf wajen kafa wata hukuma ta musamman da za ta ke kula tare da hukunta laifukan zaɓe. Wannan ƙuduri dai ya samu goyon bayan ƙwararru a fannin shari'a da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda na ƙirƙiro da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗa mana.
A wani taron sauraron ba'asin jama'a da kwamitin kula da harkokin zaɓe na majalisar wakilai buɗe ne aka saurari bayanan mahalarta dandalin inda suka yi kira da a yi maza-maza a buɗe wata hukuma ta musamman da za ta sa ido tare da hukunta duk wanda aka kama da laifi a lokacin zaɓe a ƙasar. Honorable Aisha Jibir Dukku ita ce shugabar kwamitin kula da harkokin zaɓe a majalisar wakilai ta yi ƙarin haske akan hujjojinsu na neman a kafa hukumar.
Ana zube ne kara zube, yawanci sai kiga an yi laifi sai a take a wuce ba za a hukunta ma, saboda haka gaba kuma sai a ƙara yin wani laifin da ya fi wannan ma. To shi yasa muka ga inda muna so demokradiyyar mu nan ta ci gaba, sai fa an fara hukunta duk wanda ya yi laifi, to tabbas ya kasance an hukunta shi. To gobe wani in ya ga an hukunta wanda ya yi wannan laifi ba zai yi ba. Amma in mun bar shekara zuwa ba a hukunta masu laifi, ta da tarzoma ne, satin akwatunan zaɓe ne, rubuta sakamakon da ba daidai ba ne, faɗa ne, ba da kuɗi ne, sayan hukuri a ne, duk wannan muna ga kaman yana kasancewa fa kalubale ne ga demokradiyyar mu.
Daya cikin mahalarta dandalin kuma shugaban kungiyar jam'iyyu ta ƙasa ya bagi Yusuf Sani ya nuna cewa kafa irin wannan hukuma zai rage wa hukumar zabe nauyin ayyukan da ke kanta.
Wannan doka da aka kawo din na wannan shirin saboda suka kurin da suka yi na kawo wannan doka abu ne wanda yake ya kamata a ce shi dokan ma ya fara zuwa kafin ainihin doka na zabe wanda aka yi na electoral law 2022 ko kuma a ce sun zo tare. Zabukan da aka yi kamar na fidda gwani na jam'iyyu da kuma wanda aka yi na ikiti da basho da aka ce akwai ne wannan doka ne ta riga an sa shi ya zama doka, to da na tabbata wanda suka yi abubuwan da suka yi da in ma za su yi ba za su yi shi kawai ba su kaman a ce suna cin karansu ba babaka.
Shi kuwa masanin harkokin shari'a barista mai nasara Umar ya yi tsokaci yana cewa
yana bukata a ba wannan abu muhimmanci kwarai da gaske, domin duk matsalar da muke samu ta tabarbarewa iya shugabanci da lalacewa al'amura yana tattare da rashin hukunta waɗanda ke yin angulu da kan zabo a zabo mana bara gurbi a matsayin shugabanninmu. Idan muka dauki dokar zabe ta ƙasa ko muka dauki tsarin mulkin ma kanshi, sashe na 221 zuwa 228 ya fito da bayanin harkokin zabe. Sannan kuma a ƙarƙashin dokar zabe din ta kanta an yi bayanin cewa in muka dauki sashe na 114 har zuwa 129 akwai laifuffuka daban-daban laifuffuka daban-daban waɗanda aka bayanin cewa su ne laifuffukan zabe. To a ƙarƙashin waɗannan laifuffuka ɗin sai aka zo aka ce ai ita hukumar zaɓe ita ce ƙarƙashin sashe na 57 take da alhaki na ƙoƙarin kama waɗanda duk suka yi laifi kuma ta miƙa su hannun 'yan sanda wato ƙarƙashin sashe na 58 na dokar zaɓe. To idan an miƙa ɗin nan me zai biyo baya? Da yawa za ka ga an yi laifi an kama waɗanda ake zargi amma daga ƙarshe ba za mu ji me ya faru da su ba.
Ƙididdiga da hukumomi da ke bibiyan zaɓe suka fitar a ƙasar ya nuna cewa a shekara 2011 kawai an kama masu laifin zaɓe kimanin 870 amma masu laifi 200 ne kawai aka iya gurfanar da su a gaban kulliya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kamar kullun, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu dai agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 1:16 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don kawai ba ku jama ha tambaya ni ke da, ku jama ha tambaya ni ke da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali, ya karbi bakuncin waɗansu 'yan siyasa da suka hada da mata da suka tsaya takara domin nazarin yadda mata za su iya taimakawa 'yan uwansu da jam'iyyinsu suka tsaya takara har su kai ga nasara a zaben da ke tafe a Najeriya. Bakin dai su ne Hajiya Khadija Abdullahi Iya, 'yar takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Afga, da Mrs. Dorothy Nuhu Aken Over, wanda ta nema a tsaye da ta takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar SDP, sai kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba, 'yar siyasa kuma 'yar gwagwarmaya, da kuma dan siyasa Sa'idu Gombe. Honorable Sa'idu Gombe na bayani kan inda yake ganin rauni a siyasar mata lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu dora kenan a yau tare da jagorar tattaunawar Shamsiya Amza Ibrahim.
In mata suna kokarin yin gwagwarmaya yau da kullun yau da kullun, na fito ban samu ba, na sake fitowa ban samu ba, to ki ci gaba da yi har sai radda Allah ya rubuta cewa zaki samu din zaki samu. To kaga kenan, idan ana so a samu wannan dama na mata, ba wai tauye matan ne ake ba, a'a, su ne matan ba sa yin kuri wajen su fito su nema. Idan har mata sun yadda cewa za su nema, to kuma su bi hanyar da ya kamata a ce sun bi. Yanzu misali, ai ta yi ta gwagwarmaya na kungiyoyi, tana ta hidindimu, tana renan mutane. Wannan renan da ta yi mutane, ai alheri ta shuka. Alherin da ta shuka ne mutane suka kalla suka gane cewa idan ta samu dama na iko, za ta iya yi musu abin da ya fi abin da yanzu take yi da damar ta. Saboda damar gwamnati zai zo hannunta, duk irin kuɗaɗen da za ka bayar don a taimaki al'umma a jiharta, za ta yi amfani ni da su wajen ta ga ta gina al'ummata, ta gina al'ummata. Wannan irin gwagwarmayar da ita ta yi, misali da irin gwagwarmayar da ita wannan bayar Allah ta yi na takarar shugaban kasa, kamar ci cewa ka ci ko karka ci, wannan daga Allah ne. Amma shin ka fito ka nuna kana so? Ba zai yi kawai kana zauna dauko ka daga daki a ce zo kawai ka je kai takara ba. Amma in ka fito kai gwagwarmayar, wata rana zaka samu.
Na ga ƴan uwa mata suna cewa ba su aminta da wannan batu naka ba. Kowace mace a bisa tsarin addinin Islam tana karkashin namiji. Fisabilillahi, duk matakin da ta dauka a rayuwarta sai sun bata izini. In tana karkashin miji, Allah ya hada ta da mugun miji ko kuma wanda addinin ma bai santa sosai ba shi kansa, sai toyaye wannan daman da aka bata. Kuma tana da duk wani abin da ake nema da za ta fita ta je ta takarar nan, amma sai ya ce shi bai yadda ba. Bari in gama, ai sai ka bari in sauka. Fisabilillahi, sai in matar aure ce sai mijinta ya amince. In bai amince ba, duk gogewanta, duk sonta, wallahi ba inda za su yi takura. Wadda kuma ta dage ta ce to ko ya ki ko ya so za ta yi, sai ya kai ta kara wurin ubanta yana da rai. Ko ubanta bai da rai kawunta, ko ta kai kara wajen malaminta take Islamiya, kai duk dai maza ne, kuma in aka je wa za a ba laifi ita. To fi sabilillahi, akasarin mata sun fada a ƙarƙashin wannan inuwar. To sauran da ba su fada a wannan inuwar ba, su kuma wasunsu mata suna da duk abin da ake bukata
amma problem din shine rashin karfin zuciyan da kwazan saboda me tun suna kanana an riga an killace shi an kashe shi tana karama ya mace iyakaci sai dai ta yanka albasa a ce ke matar wani ne gidan wani zaki shi da namiji shi kuma ya dauko wuka da albasa kada Allah kana so ka zama dan Daudu ne sai a hana shi kuma kin tafi inda musuluncin ya fito Makka duk hotel din da ke Saudi Arabia maza ne masu girki ba mace ko daya to ina musulunci yake kar namiji ya girki in ya Allah ya bashi wannan basiran ya je yayi kuma zai samu albarka ana biyan su kudi wajen dubbanni a basu gida a basu mota dan suna girki akwai haramci a ciki babu to amma mu annan yankin in particular arewa namiji zancan kitchen da harkar gida ke ko renon yaya ma baya ciki an barwa mace ko duk wani da namiji da ya tashi a duniya yau a hannun mace ya tashi mahaifinsa yana ina ya fita mai kokari ma da zai dawo gida da yamma ya ji mai yayansa suke ciki a daidai ku ne akasari an barwa mace to in miji ya mutu ya bar mace yayanta ma gudun su ake a ce yar mace ce to ya za ta yi miji ya mutu ta kashe shi
to abinda nake so dama in yi magana akai abinda ta da kamar da nation fada da ita ma abinda ta fada farko akwai tasiri na addini da al'ada mu musamman abinda ya shafi yankin na arewa ko girki namiji yayi yafi na mace dandano kuma ko kuma shi yasa in kake gani mutanen da zasu nemi masu girki zasu ce a nemo musu koko namiji saboda idan namiji shirya miki girki fa dandanan daban ne idan namiji ya dinka wa mace riga dinkin daban ne saboda shi jinsin yafi sanin abinda zai fi wa mace kyau shi yasa namiji yake haka amma duka idan muka dauki idan muka dauki tsari na addini tsarin addini ya koyar da mata a killace su amma kuma bai haramta musu su fito su yi abu ba inda tsari abinda nake nufi inda tsari ai tsari nake magana yanzu a shekarun ku kowace irin gogurmaya yanzu zaki saboda kin wuce inda za ta wuce
ka tsaya mana
barin sauka ita bayar Allah nan da ta yi takarar shugaban kasa a shekarun ta ya kai duk irin gogurmaya da za ta yi da ita excellency ta Niger duk gogurmaya da ya kamata ku kai a shekarun ku yanzu za ku iya yi amma waɗanda ake tauyewa su ne waɗanda suka taso da ƙarancin shekaru waɗanda suke ƙarƙashin iyayensu ko suke ƙarƙashin mazajensu ko suke ƙarƙashin reno na iyayensu ko kuma suke ƙarƙashin kulawar gida amma in har mace ta kai irin matakin da kuka kai a yanzu to ai tana da damar da za ta iya fita ta gwagwarmaya idan mace ta yi aure ta fita misali ta zama kamar bazaura to tana da ikon da za ta zaɓa wa kanta rayuwa kila sai dai iyayenta ko wasu waɗanda suke kula da ita su ba ta shawara in kika fito a matsayinki na bazaura kin taɓa aure kin fita kin hayayyafa ko wani abu da ya kama da haka zaki iya zaba wa kanki abin da ke ganin yafi kyau a rayuwarki so kage kenan a nan wurin har yanzu ina ƙara tabbatar da cewa su matan su ne ba sa kokarin fita yin gwagwarmaya idan yanzu ita mace yanzu ta fito ce za ta yi takar tana da gidan mijinta tana renon ƴaƴanta za ta ji da shi ko kuwa gwagwarmayar fita amma abin da nake magana kamar a shekarun da ya kai na mace da za ta iya tsaya wa kanta ta yi hidima ba tare da waiwayan gida ko wani abu da ke gida ba ai mata ne ba sa fita su gwada abin da muke magana ko da kin fita kin gwada in har za a iya cewa ki bari to baki kai matakin da zaki fito ki gwada ba kenan yanzu in kin kai matakin da zaki iya gwadawa to zaki iya fitowa takarar ko wanda zai ce
na ga Mrs. Zarkona
to bari mu baki dama
ni kin ga yanzu duk abin da nake yi ubana namiji ce assasa ni akai uwata ma shi yayi mata tarbiya tana ai shekara 9 aka auro masa ita mahaifina shi ya sa ni a wannan matsayin magana na shine maza su suke tauyaye ƴaƴan su mata tun suna kanana to ai to kaga ai kuwa ba kwai yanzu
a'a abun nufi ne
ba yi
abun nufi yanzu ke ba kwai ke karanta miki guya ba
yawancin maza yi mu yawancin miliyan ba kwai za a tasiri
koda an yi din idan matan ba su yarda za su karbi sakon ba yanzu ba kasa ta ba ku dama ba kundin mulkin Najeriya ya ba ku yanci
ƴaƴa suna kanana ba
a hankali ba suke tashi
to kana nan ba mu dauko na
akan shugabanci muke magana
kina ji yaro na karami ake sa shi akan hanya holding din shi a gyara shi ai ya zama mutum
ba ta bada misali cewa ita ba ta ma sha'awar siyasa ba amma da aka karfafa mata gwiwa kuma ta yadda da gwagwarmayar ba ta karbi sakon ba to irin wannan
suka karfafa mata gwiwa ashe ba kawunta bane ko
a'a ita kadai ta tashi da gwagwarmayar ta
to eh a cikin ni wayanda suka bani support suka ce min dukkan youth din da nake ta mentorship su suke ta pushing ni
wanda
ya kamata ki sai form the family friends what they ban su irin wannan daban ne
kuma namiji
ne namiji
ba yawa ni abin da na kalla
matan ne mai gida na
wasu gurbaya da yawa shine gaskiyar magana. Yanzu zaki iya fadin yanzu an yi takarar shugaban kasa a duka jami'an yawan matan da suka fito takara a duka jami'an. Manyan jami'u.
2018-2019 sun fito sosai da yawa amma an zaɓe su. Ai ba zaɓe su ba.
Yanzu a 2020-2022 din nan yanzu da muke ciki mata guda nawa ne suka fito suka yi takara a manyan jami'u da muke da su a Najeriya tsakanin PDP da APC?
Because ni yanzu ba zan shiga APC. Party structure din na shiga APC ba za su taba bani daman fita.
To idan ka ba woman leader ita za ta yi.
Za ku ba mu chairman din abin nan na party ba. Me yasa ba za a ba mu secretary ba? Da na gama na 2019 din nan. ANN din mu as to bari ina ga maka party din mu ANN da muka gama zaben 2019 sun zabe ni the first acting national secretary din party din ni suka ba taba yin haka na a party structure ba.
To madalla na kuma zamu da sa'aya a yau sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu Hajiya Khadija Abdullahi Iya da Mrs. Dorothy Nuhu a Kenova da kuma Hajiya Maria Ibrahim Baba sai Saidu Gombe da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim da ta jagoranci tattaunawar sai Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya sune dadihin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya.
To madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama yan daba muna bin yan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa haute gurin shawara?
Ba daukan ba filata ne ba komai ba ne rabi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma.
Ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne.
Ku wallahi su sani wa'annan da intellectual da suke ko uwan su wataran sai sun zo sun sa su woho.
Menene woho?
Ihu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Alikaya. Ku kasance da muryar Amurka.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Shugaban Ukraine ya ce sojojin Rasha sun kai hari da roka kan tashar jiragen ƙasa da ke tsakiyar Ukraine a ranar bikin ‘yancin samun kai na ƙasar, inda mutane 22 suka mutu. Mummunan harin da ya kashe mutane ya zo ne bayan gargaɗi daga shugaba Vladimir Zelensky ya yi a cikin ‘yan kwanakin nan cewa Rasha na iya ƙoƙarin yin wani abu mai munin gaske, wani abu musamman na mugunta a wannan makon. Ranar Laraba ita ce ranar hutuwa Ukraine don tunawa da ayyana samun ‘yancin kai daga tarayyar Soviet a shekara ta 1991. Jiya Laraba shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya kira yakin da Rasha ke yi na tsawon watanni 6 da ƙasarsa a matsayin rashin hankali, ya kuma bayyana cewa duniya na da alhakin tsaron Ukraine. A yau ƙasarmu ta yi bikin ranar samun ‘yancin kai, kuma a yanzu kowane ɗayan ku zai iya ganin yadda duniya take kare ɗuwaicinmu. Zelensky ya shaida a taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya game da bikin cika shekaru 31 da samun ‘yancin kai na Ukraine daga tsohuwar tarayyar Soviet. Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa ta kammala nazari kan ƙudurin tarayyar Turai na farfaɗo da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa don daƙile shirin nukiliyar ƙasar Iran a madadin sassauta takunkumin karya tattalin arziki. A tarbar diplomasiya mai cike da rudani na yiwuwar sabunta yarjejeniyar ta 2015, Amurka ta aike da ra'ayoyinta ga kungiyar EU, wanda daga bisani ta mika zuwa ga gwamnatin Iran, yayin da Iran ta ce suna kan nazari. Ma'aikatan ƙasar Afirka ta Kudu na gudanar da zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa a faɗin ƙasar. Zanga-zangar da ke gudana a daidai lokacin da Afirka ta Kudu ta samu hauhawar farashin kayayyaki mafi girma tun shekarar 2009. Dabban ma'aikata ne suka fito kan titina a dukkan larduna 9 domin neman tallafi da ake bukata na ƙarin kuɗin shiga mafi karancin albashi da kayyada farashin man fetur da kudin ruwa.
Madalla a gaye sheka. To masu raro abin da ya sauka kenan a shirin mu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu da muku da wani sabon shirin wanda ya zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa, da Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne mu sakarar, ni Sarfila Hashin Gumel da shirin a gabatar nake cewa sai an jima da hantsi. Assalamu alaikum.